Bebé Waffle.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi yau ranar Alhamis 22 ga watan Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu ruwa da tsaki da suka hada da 'yan siyasa, 'yan majalisun tarayya sun yi kira ga masu jefa kuri'a da su kaurace wa duk dan takarar da ya yi musu barazana. Sannan kuma yayin da Christmas ke gabatowa, mutane da yawa suna kokawa game da tsadar rayuwa da kuma tsaro. Sai kuma shirin da kasa ba kasawa ba, wanda Sallamanmu da Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimmin kanan labaran jaridu daga kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A karan farko tun bayan da Rasha ta mamaye kasarsa, shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya bar kasar ya tashi zuwa Amurka jiya Laraba. Wakilin BOA Stephen Harmon a Washington ya rawaito cewa Zelensky ya wuce kai tsaye zuwa fadar White House domin ganawa da shugaba Joe Biden. Bayan wani taro a ofishin shugaban kasa na Oval Office, inda Biden ya shaida wa shugaba Zelensky cewa Amurka za ta aike da babbar na'urar kariyar makamai mai linzami ta Patriot zuwa Ukraine, shugabannin biyu sun yi taron manema labarai. Da yake amsa tambayar manema labarai, Biden ya bayyana cewa shugabannin kasashe kawaye suna taimakawa bukatar makamai daga Kiev.
But they're not looking to go to war with Russia. They're not looking for a third world war.
Biden ya ce, amma ba sa neman shiga yaƙi tare da Rasha, ba sa neman yaƙin duniya na uku, kuma yana ganin za a iya kaucewa gaba ɗaya da tabbatar da cewa Ukraine ta yi nasara a filin yaƙi. Zelensky ya ce duk da cewa sojojin Amurka ba sa cikin fagen daga a Ukraine, wannan yaƙi ne na bai ɗaya na al'ummar ƙasashen biyu da ke da manufa ɗaya.
We really fight for our common victory against this tyranny.
Zelensky ya ce, a gaskiya muna fafutukar ganin mun samu nasara akan wannan zalunci. Wannan ita ce rayuwa ta gaskiya, kuma za mu yi nasara. A jiya Laraba, Amurka ta sanar da ƙarin dala miliyan 374 na taimakon jinƙai na hunturu ga fararen hula, banda ƙarin makamai da harsasai ga sojojin Ukraine waɗanda Rasha ta jefa bom a gidajensu da kayayyakin more rayuwa. Jiya Laraba, Amurka ta ƙaƙaba wasu jami'an Iran takunkumi, ciki har da babban mai gabatar da ƙara da manyan jami'an soji, dangane da murƙushe zanga-zangar da mutuwar Mahsa Amin a hannun 'yan sanda ta janyo. Ma'aikatar Bait Limani ta Amurka a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ta gagaba takunkumi kan Muhammad Mantaziri, babban mai gabatar da ƙara na Iran, inda ta zarge shi da bayar da umarni ga kotuna a watan Satumbar da ya gabata don yanke hukunci mai tsanani ga da yawa daga cikin waɗanda aka kama yayin zanga-zangar. Har ila yau an gagaba takunkumi ga kamfanin Ayman Sanat Zaman Fara na ƙasar Iran, wanda ma'aikatar kuɗin ta ce yana kera kayan aiki ga jami'an tsaron Iran, ciki har da motoci masu silke da aka yi amfani da su wajen daƙile cunkoson jama'a. Washington ta kuma ƙagaba takunkumi kan wasu manyan jami'ai biyu na dakarun sa kai na Basij na Iran, wadda wani ɓangare ne na rundunar juyin juya halin musulunci da aka rarraba su sosai a lokacin da aka murƙushe masu zanga-zangar, da kuma jami'ai biyu na dakarun kare juyin juya hali na musulunci IRGC. Babban jami'in kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa 'yan ƙasar Siriya miliyan 15,300 za su buƙaci taimako a shekara mai zuwa, yayin da ake shirin yanke shawarar makomar ayyukan ba da agajin kan iyaka a farkon watan Janairu mai zuwa. Ba zan iya jaddada mahimmancin ci gaba da taimakawa rayuwar miliyoyin mutane a arewa maso yamma ba, in ji babban jami'in ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffith ya shaidawa kwamitin sulhu a cikin wani jawabi ta kafar bidiyo kan batun. Sama da shekaru 8 ne kwamitin sulhu ya bada izinin kayayyakin agaji su tsallaka daga Turkiya zuwa arewa maso yammacin Siriya, inda manyan motoci 600 kowane wata ke kai abinci, magunguna da kuma wasu muhimman abubuwa. sama da mutane miliyan 4 ne ke zaune a yankin wanda baya karkashin ikon gwamnati. Kayayyakin agajin suna kaiwa ga kusan mutane miliyan 2.4 kowane wata. Tun daga shekarar 2019, Rasha ta nemi kawo ƙarshen aikin da ta ce ya kamata ya zama na wucin gadi ne kawai. Ita ma gwamnatin Bashar al-Assad na son ganin an dakatar, kuma gwamnati ta kula da duk wani taimako da ke shigowa cikin ƙasar.
Ake ci gaba da neman bakin zare kan kawo sauki ga matsalolin fatta, kalaman batanci, zagi, cin mutunci da dai sauransu. A daidai wannan lokaci da ayyukan yakin neman zaɓe ke ƙara yin nesa, masu ruwa da tsaki da suka haɗa da 'yan siyasa, 'yan majalisun tarayya sun yi kira ga masu jefa kuri'a da su kauracewa duk ɗan takarar da ya yi musu barazana. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta haɗa mana wannan rahoto.
Wannan kiran na zuwa ne cikin 'yan makonni biyu bayan furta wasu kalmomi mara daɗi da suka kunshi barazana, nuna isa da gadara, yin shagube da wasu 'yan siyasa ke yi a baya-bayan nan a wuraren taron gangamin yaƙin neman zaɓe. A yawancin lokuta wannan lamarin na tsananta sakamakon yadda wasu 'yan siyasa kan yi nisa a sha'anin ta hanyar zagin abokan adawarsu, yin ƙazafi da tone-tone, har ma da yi wa juna bita da ƙulli don ganin cewa wani ya dara wani a sha'anin jawo ra'ayoyin masu jefa kuri'a a maimakon nuna kwarewa da abubuwan da za su mayar da hankali aka idan aka zabe su. Honorable Faruk Adamu Aliyu jigo ne a jam'iyyar APC mai mulki kuma dan kasuwa a Najeriya.
Ba wai a Najeriya kadai ba, yan siyasa sun gaji irin wannan makankanu. Kamar mu a Najeriya nan, zabi ya ragewa masu kada kuri'a. Ya kamata duk wanda ya barazana to a nuna masa kwariyar kuri'a cewa barazana ba za ta sa a zabe ba, domin ran zaben nan dai ba wanda za a doka a ce sai ya zabi mutum dan an masa barazana. Saboda haka a shawarata duk mutumin da ya fito ya barazana ba duka ba zagi, dan zabe jama'a sai saka idan wannan barazana ita ce za ta kai su gaci sai su ji tsoro. In ko ba haka ba, su zabi duk mutumin da ya cancanta daga kowace jam'iyya. Ya kamata talakawa masu zabe su fara koya mu 'yan siyasa darasi cewa babu yadda za kuna rike da kambun mulkin mu a madadin mu, sannan kuma ku zo ba ku kyale mu da wahala da muke ciki ba mu.
A game da wannan batu na furta kalmomi marda in ji muka tuntuɓi mai sharhi kan sha'anin siyasa Malam Amina Abbas Gumel, inda ya ce
a takaice dai ya kamata a ce jam'iyya ita ce gaba da dan takara, ita kuma jam'iyya tana da nata dokokin ya kamata dan takara ya bi kafin su tsaya da shi takara. To amma a yau sai ya zamana zababbun shugabanni kamar gwamna, kamar shugaban kasa, su suke nada shugabannin jam'iyya. To daga karshe dai sai kiga wadai wannan zababbun shugabannin su suke daukan jam'iyyar su sata a rijuhunsu. To a takaice dai solution anan sai zamana cewa ita jam'iyya ta samu karfin da za ta iya disqualify duk wanda bai abiding daga rules din da ya kamata na jam'iyya ba, da rules din da suke na irin yarjejeniyar da ake yi ta zaman lafiya a campaign lafiya, inda jam'iyya ba za ta samu wannan karfin na disqualify ba, to akwai matsala.
A wani bangare kuma dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Yamatu Deba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya, Honorable Yunus Abubakar Ahmad, ya ce
dokar zabe ta 2022 wanda muka gabatar yayi la'akari da wannan da aka kira shi hate speech. In kai duk wata kalma wanda zai nufi nakasu ya bata shi zagi, in ya bari shi ya so, amma doka ta bashi tsari ya nemi bangaren ko ya je kotu ko kuma ya kawo wajen yan sanda. To duk wannan doka tana nan, ni da ke muna neman takara. To kowa ya zo ya faɗi ƙwarewarsa da fasahansa ba tare da na ci mutuncin ki ba, ke ma ba tare da kin ci mutunci na ba. Saboda haka mu abinda muke kira a ƙara wayarwa da mutane kai wanda aka ci wa zarafi to ya kamata ya je kotu, zai zo ne ya tuhumi wanda ya masa wannan yarfan kuma kotu alkali zai saurara ce hatu burhanakum in kuntum sadiqina.
A cewar masanin shari'a barista mai nasara Kogo, akwai tanade-tanaden dokar kasa akan wannan lamari.
Kashi na 121 zuwa na 128 na tsarin mulki Najeriya ya yi jadawalin tsare-tsaren yadda za a bi a rika yin yakin neman zabe cikin dattako, a rika tafiyar da harkokin jam'iyya da harkokin siyasa ma a cikin armashi. Kuma sashi na 153 na dokar tsarin mulkin Najeriya ta fito da hukumar zabe, inda ta ba hukumar zabe din nan dama na yancin gashin kanta, musamman muka la'akari da sashe na 65 na dokar zabe ta Najeriya. Bayan nan kuma dokar zabe ta Najeriya din nan akwai laifuffuka daban-daban da ake tattaukawa. An muka dauki sashe na 114 zuwa 129 na dokar zabe na Najeriya, duka laifuffukan nan an yi jaddawalin su, akwai su a dokokin kasa tun kafin ma dokar zabe.
Wannan batun zagi da barazana da 'yan siyasa ke yi wa juna a lokacin gangamin yakin neman zabe dai na ci gaba da jawo hankulan 'yan kasar daga sassa daban-daban. Lima Abdulrahman, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Halima Abdurrauf. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce yayi nasarar kafa sabon kawance da zai gudanar da mulkin Isra'ila. Sanarwar da yammacin jiya Laraba ta share masa hanya don koma kan karagar mulki a matsayin shugaban gwamnati ta masu tsatsauran ra'ayin mazan jiya a tarihin kasar. Sanarwar gabanin wa'adin tsakar dare ta zo ne bayan makonni na tattaunawa mai wuyar gaske tare da abokan aikinsa. Netanyahu ya ce yana sa ran kammala yarjejeniyar raba madafin iko da abokan aikinsa nan da mako mai zuwa. Ko da ya samu nasara, Netanyahu na fuskantar wani aiki mai wahala a gaba. Wani babban jami'in hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗa jiya Laraba cewa teyu China tana kokarin boye ainihin adadin waɗanda ke kamuwa da COVID-19 yayin da ƙasar ke samun ƙaruwa waɗanda ke kamuwa sosai a daidai lokacin da ake nuna damuwa kan ƙarancin bayanai daga ƙasar. Alƙaliman hukuma daga ƙasar China sun zama bayanai da ba za a dogara da su ba yayin da ake samun ƙarancin gwaji a faɗin ƙasar. Biyu bayan sassauta tsauraran manufofin sifili COVID na baya-bayan nan. Darakta mai kula da ayyukan gaggawa na WHO, Mike Ryan, ya ce a China abinda aka ba da rahoto na adadin waɗanda suka kamu ba shi da yawa a sashen kula da marasa lafiya na musamman ICU, amma a zahiri ICU yana cike. Ya ƙara da cewa, ba zan so in ce China ba ta faɗa mana abinda ke faruwa ba, na ganin suna kasancewa a baya.
Kin aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da yadda Kismet ke gabatowa, mutane da yawa suna kokawa game da tsadar rayuwa da kuma tsaro. Daga Jos ga Zainab Babaji dauke da rahoton.
Tun daga ranar 1 ga watan Disamba, mabiya addinin Krista ke fara shirye-shiryen bukukuwan Krismati. Krismati lokaci ne da mabiya addinin Krista ke yin bikin tunawa da haihuwar Yesu Almasihu, wanda suka yi imani Allah ya aiko shi ne domin ceton bil'adam daga halaka ta dindindin. Wasu da ke shirye-shiryen bukukuwan na Krismati sun bayyana min halin da suke ciki.
Sunana Richard Isa Mangut, retired chief photographer a Plateau State Government. Shirin Krismati na shine ina addu'a ga Ubangiji ya bar ni rai da lafiya mu kai lokacin Allah kuma ya shigar da mu a sabon shekara lafiya. Krismati in Allah ya kai mu, in Allah ya tanada, alhamdulillah. In Allah bai tanada ba, kai addu'a ga Ubangiji ya baka rai da lafiya.
Sunana Nansat Gunin. Gaskiya shirye-shiryen Christmas na this year bai yi kansa ba, domin ba salari ne, komai ya haura a kasuwa.
To yanzu baki sassai kayan abinci da kuma kayan tufafin sawa ba kenan?
To tufafi kan babu. Kowa kawai ne mana wanda ya su fada a dan bubuga shi sai a dan sa. Amma wai a ce abinci, wai a ce irin buki kake mammarin Christmas, gaskiya bai yi ba. Ba ma to dai mu yi ta dai kawai haka mu je zuwa.
Ga Mr. Sunday Emmanuel kuwa, tun watan daya na wannan shekara ya fara tanadin bikin Krismati.
Abinda na samu daidai ruwa, daidai gari.
Kenan an riga an yi cefane ma iyali kenan?
Tun watan daya mun fara shirin Krismati. Na aje dan kajina, akwai na gida wanda nake ajewa.
To amma idan ka duba yanayi gaba daya, kana ganin kaman mutane na walwala a wannan Krismatin kuwa?
Gaskiya na lura waɗanda suna cikin masala zai musu wuya.
Bikin na Krismati na zuwa ne da waƙe-waƙe da raye-raye da wasannin kwaikwayo da sauransu. Kan haka ne shugaban wata kungiya da ke gudanar da ayyukan nishadi, Dokas Bentu, ta ce Tapshack Entertainment ta shirya wasanni daban-daban don iyalai su yi walwala lokacin bukukuwan na Krismati.
Saboda mun gane cewa mutane sun samu damuwa da yawa wannan shekara da kuma shekaran da ya wuce haka, gaskiya tattalin arzikin Najeriya da wuya sosai. Masu kasuwanci suna samun damuwa, komai yayi wuya, komai yayi tsada. Saboda haka muka ce kowa ya shiga a kyauta. Murga mu yi magana da wayanda za su sada abubuwa cewa saboda Allah su ji tausayin mutane su ji tsoron Ubangiji Allah su sada abubuwan nan akan yanda mutane za su iya su saya.
A halin da ake ciki dai hukumomin tsaro na gargadin jama'a kan su rika lura da take-taken masu tada fitina kuma su kai rahoto yayin da hukumar Road Safety ke gargadin direbobi su rika tuki da lura don rage aukuwar hadura a wannan lokaci da ake samun cinkoson jama'a da ababen hawa a titunan Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan wakar. Mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kore shi ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryamurka.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Har yanzu muna ci gaba da bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka zo da su a tsawon wannan shekara ta 2022 mai shirin karewa. A farkon watan Mayu da ya gabata, kungiyoyin nakasassu daga sassan jamhuriyar Niger sun ci kasuwar baje koli a birnin Yamai, inda suka zo da kayayyakin kere-keren sana'o'in hannu da nufin gwadawa al'ummar ciki da wajen wannan kasa irin basirar da Allah ya yi wa masu bukata ta musamman. Sai dai duk da kiraye-kirayen da aka shayi akan bukatar baiwa nakasassu goyon bayan da zai kara musu azama a ayyukan da suka sa gaba a matsayin wani bangare na matakan yaki da bara, da alama jama'a bata fahimci muhimmancin gudunmuwar da ake fatan samu daga gare ta ba, kamar yadda shugabar kwamitin tsare-tsare Madam Bukari Khadija Amadu ta shaida wa wannan shiri.
Abinda yasa dai muka shirya muka gani wanga fuwar ya kamata mu yi shi, mun dade muna aikin hannu, mun gwane kullum muna da masalar kasuwa daga nan han mutanen region na jihohi, sai muka saya muka yi lissahi na ce ya kamata mu gwada mu duniya su san abinda muke nan muna yi.
Wadanne irin kayayyaki ne mata suka zo da su, mata na kasassu suka zo da su albarkacin wannan kasuwar baje koli?
Ka gani kayan Agnes sun zo da kayan su wanda suke yi na galgajiyar su da na zamani, kuma haka nan ne difa ya zo da nasu, kuma haka nan ne maradi ya zo da nasu, haka nan natawa sun zo da nasu galgajiyan, wasu cuku wasu midami, haka nan na zandar sun zo suna alkaki suna komi da komi, haka nan na doso sun zo da tigadagan su da komin su, haka nan na tilaberi sun zo da gabu da minana, duka mata masu nakasa ne su ne suka kawo su nan. Kuma nan ga manyamai duk komin biyar din nan babu komin wanda bai zo da kayan shi ba. Akwai han mata masu yin giryaji, kun gane su suna a can aje, yanda maza suna yi giryaji haka nan na akwai mata masu nakasa mu ce ga yin shi, giryaji ana yin shi, kuma akwai aikin kashi na rakumi wanda mata ne mu shenan muna yin shi, da aiki na kahonsa har da shi muna aiki da su mu mata. Muna yi tablo-tablo na gargajiya wanda muke nan muna kirkirowa, wanda ba su hadi ya karhe ba, wannan ko ya hadi kana dauki kayan ka naka sa. Muna yin su da fanyi traditional, muna yi aikin hwata.
Kuna da niyyar yin wasu abubuwa ne a albarkacin ranar mata ta 13 ga watan Mai?
Rannan mu mata muna ini nan ga ana rawa, ana cidi, ana komi, za mu gwada murnan mu ta sallah ta mata Niger. Mu gwada ma duniya cewa mu ma mata masu nakasa, ba baya muce ba gaba ne muce.
To yaya abin ya samu karbuwa? Na iya cewa jama'ar gari ta amsa kira, kamar mutane na zuwa suna ziyartar wannan kasuwa domin sayen kaya.
Na ji dadin tambayan ga, tunda lalle kai masala wanda a gare mu mutane, mu ba ma sayen ba su ma nan ga sawana. Mu ba mu san dan muna masu nakasa, kayan mu ko nakasa su ne ko minanana. Ya kamata mutane su taho su diba, ko baka saye ba, in ka to ka gani ka diba, kana iya ka tai ka gana gaya ma wani shi zai zo ya saye. Kuma ko baka saye nan ba, in an ka koma cikin komin kana iya ka tai ka saye. Gaskiya ba mu nan ga jin dadin wannan. Kuma fuwar in ga da mun kai shi, muka ce babu bambanci inclusion na, da kwai maza da kwai mata, da har da farm entrepreneur duk mun ga yeso su. Amma kana gani akwai wasu runhuna da babu mutane. Abin da yasa muna nan ga gwadi kayan mu, duniya ya gani a san abin da muke yi, kuma a to a sai kayan mu dan mu tsira da bara. Tunda mu ba mu san bara, mun barbara mu yau na kasasu sun dauci yauni kewa su ba bara. Mun tabbata da nakasa ba kasawa ce ba, mu nakasa mu baiwa ce wanda Allah ya bamu, kuma baiwan nan alhamdulillah mun gode da shi. In ka hita cikin titi ka diba ka gani, haka na gani gurmu guda yana bara ko makaho, wallahi za ka gani masu cinai 100 bisa kan hanya biskan titi, da yara kankana suna nan suna bara. Mu wannan kumya ke gare mu, har yanzu bara ya kai yanda a dauki mota ake sa ana wasu kasashe bara. Kenan mu muna cira ga gwamnatin mu da duniya duka da kungiyoyi da le partenaire, don Allah don Annabi su zo, mu babban taimakawan mu shine a to a sai kayan mu.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za ku ji mu dauke da daya daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar a shekarar nan ta 2022. Yanzu a madadin shugabar kwamitin tsare-tsaren kasuwar baje kolin mata na kasassu masu sana'o'in hannu, Khadija Ahmadu, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Gaida Malam Sule, yanzu kuma lokaci ne da Redwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga Ghana.
Jaridar The Chronicle da mu soma sharhin jaridun na yau, kuma babban labarinta shi ne Alan ya yi kira ga ƙarin zuba jari na ƙasar Amurka a Afirka. Jaridar ta ce ministan Trade da masana'antu Alan Gentleman Chen ya yi kira ga ƙasar Amurka da ta faɗaɗa zuba jarinta a fagen aikin gona, yanda zai danganci manya-manyan shirye-shiryen inganta tattalin arzikin ƙasar Afirka. Ya yi wannan maganar ne a taron shugabannin Amurka da Afirka a Washington DC kwanan baya. Taron na shugabannin Amurka da Afirka wato ya ta'allaka ne akan ƙara inganta darajoji na harkokin sabbin fagagen tattalin arziki, tare da inganta ko kuma dai ƙarfafa dagewar shugabannin Afirka da na Amurka a bisa paperki demokradiyya da kare haƙƙin bil'adam. Ƙasar Qatar ta tabbatar da aniyanta na ƙarfafa danganta da ƙasar Ghana. Kungiyar Qatar Charity Ghana ta gabatar da buki na ranar Qatar tare da tabbaci na dagawa bisa tabbatar da kyakkyawan danganta da al'umman Ghana. Ofishin Qatar Charity Ghana a bisa ƙawance da gidan jakadancin Qatar ya yi amfani da wannan rana ta independent ƙasar domin sake ƙarfafa dagewan ƙasar Qatar bisa tabbatar da zama lafiya, haɗin kai da kuma inganta jin daɗin rayuwar bin adam. Bukin wannan
wannan ranan kuma ya mai da hankali akan tallafawar Qatar bisa ga ci gaban kasar Ghana. Babban jaridar kasar Ghana The Daily Graph ka tarwaito wannan labaran. A rinka gabatar da estimatin kasafin kuɗin ma'aikatu da aka amince da shi kan lokaci. Kakakin majalisar dokoki Bagben ne ya faɗi haka kuma jaridar The Chronicle ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce kakakin majalisar dokoki Mr. Alban Sumana Kingsford Bagben ya ja kunnin ma'aikatar ministan kuɗi da ta gujewa wannan ɗabi'a ta tana in gabatar da cikakken kuɗi na kasafin kuɗi da aka amince da shi na ma'aikatu sassa da kuma ajansoshi kan lokaci. Ba za mu saki yadda da wannan ba. Abinda ya riga ya faru ba za a iya kwance shi ba. Shekara ta 2022 ya tafi ya wuce. Wannan kashidi ne ga ma'aikatar ba za mu amince da saki maimaita wannan ba. Ita kuwa jaridar da Herald wannan labarin ta ruwaito. Asedin Kitiya, Fifi Kweti da wasu saura sun ɗibiya magoya bayan jam'iyyar NDC a cikin wani hali na murna. Jaridar ta ce babban taron babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress NDC a takaice na cikin goma ranar Asabar da ta gabata ta zo ta tafi tare da Johnson Asedu Inkita Fifiya Vikweti da kuma Joseph Yemin inda suka zamanto masu nasara na wannan rana. Sai dai akwai wani babban aiki a kafaɗinsu wurin tabbatar da nasarar jam'iyyarsu a zaɓen shugaban ƙasa na shekara ta 2024 da kuma na majalisar dokoki. A cikin waɗannan mutane guda uku Joseph Yemin wanda ya doke organizer ƙasa mai ci Joshua Akamba da wasu saura guda biyar yayi nasara da ƙuri'u 3,730 ana sa ran zai gabatar da dabarun da za su bai wa jam'iyyar nasara mai girma. Da wannan muka iso ƙarshen shirin jaridun na yau. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amma fa a takaice.
A karan farko tun bayan da Rasha ta mamaye ƙasarsa, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya bar ƙasar ya tashi zuwa Amurka jiya Laraba. Wakilin BOA Stephen Herman a Washington ya rawaito cewa Zelensky ya wuce kai tsaye zuwa fadar White House domin ganawa da shugaba Joe Biden. Bayan wani taro a ofishin shugaban ƙasa na Oval Office, inda Biden ya shaida wa shugaba Zelensky cewa Amurka za ta aike da babbar na'urar kariyar makamai mai linzami ta Patriot zuwa Ukraine, shugabannin biyu sun yi taron manema labarai. Jiya Laraba, Amurka ta kakaba wasu jami'an Iran takunkumi, ciki har da babban mai gabatar da ƙara da manyan jami'an soji dangane da murƙushe zanga-zangar da mutuwar Mahsa Amin a hannun 'yan sanda ta janyo. Ma'aikatar Baitul Mali ta Amurka a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ta kagaba takunkumi kan Muhammad Mantaziri, babban mai gabatar da ƙara na Iran, inda ta zarge shi da bayar da umarni ga kotuna a watan Satumba da ya gabata don yanke hukunci mai tsanani ga da yawa daga cikin waɗanda aka kama yayin zanga-zangar. Babban jami'in kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa 'yan ƙasar Siriya miliyan 15,300 za su buƙaci taimako a shekara mai zuwa, yayin da ake shirin yanke shawarar makomar ayyukan ba da agajin kan iyaka a farkon watan Janairu mai zuwa. Ba zan iya jaddada mahimmancin ci gaba da taimakawa rayuwar miliyoyin mutane a arewa maso yamma ba, in ji babban jami'in ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffith ya shaidawa kwamitin sulhu a cikin wani jawabi ta kafar bidiyo kan batun. Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya ce ya yi nasarar kafa sabon ƙawance da zai gudanar da mulkin Isra'ila. Sanarwar da yammacin jiya Laraba ta share masa hanya don koma kan karagar mulki a matsayin shugaban gwamnati ta masu tsatsauran ra'ayin mazan jiya a tarihin ƙasar.
To masu sauraro, annan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Ya zama da Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatarwa, sai kuma Salman Abo wanda ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari na hada kuma na gabatar da shirin, ke cewa ku huta lafiya, sai Allah ya ƙara hada mu. Ma assalamu.